مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
شكرا لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باقي أنواع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Lahadi, yau biyu ne ga watan tara watan Ramadan, bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446, wanda kuma ya dace da biyu ga watan uku hijirar miladiya 2025, don fara gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara. Idan ba manta ba, a bara mun tsaya ne a ƙarshen suratul Rahman, bana za mu tashi a farkon suratul Waqi'a. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da ya mana, ya ba mu ainihin aron rai da kuma tsawon rai da lafiya har ya kawo mu zuwa ga wannan wata mai albarka, wanda mutane da yawa an yi azumi da su bara, amma bana kuma sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba su ainihin shaidi wannan Ramadan din ba. Kai da Allah baka lafiya da kuma tsawon rai, ya zama wajibi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma akwai waɗanda suna rayuwa ba su da lafiya, ba za su iya ma yin azumin ba. Wasu ba su da lafiya asibiti, wasu ba su da lafiya suna gida. To kai da Allah baka lafiya har ka fara wannan azumi, abu ne da ya zama wajibi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba dabaranka bane, ba wayonka bane, ba dan kafi su a wurin Allah bane ba, kawai falala ce da rahama a bisa ka'idar shi na fa'alul lima yurid. Allah na aikata abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama, a kuma irin yanayi da ya ga dama subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka saba faɗa da kuma nanatawa, watan Ramadan baya buƙatan a ce duk shekara sai an tunatar da mutane falalan shi da falalan ibadan da ake a cikin shi, sai dai a yi shi a babin kawai tunatarwa. Fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Idan aka ce a tunatar da kai abu, ashe dama ka san shi, kawai a ƙara jaddada maka ne. To saboda haka watan Ramadan wata ne mai albarka, babu wani wata mai falala kamar shi a cikin shekara gaba ɗaya, saboda Allah ya zaɓe shi a saukar da littafi mai girma a cikin shi. Sannan kuma ibada da ake a cikinta ibada ce mai girma ƙwarai da gaske, ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan ibada ce wacce wani daga cikin sahabbai, Abu Umama al-Bahili, Allah ya ƙara masa yadda da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ya gaya mishi wani abin da zai rike, wani abin da zai amfane shi, wani abin da zai saurin shigar da shi aljanna. Annabi ce da shi, alayka bis sawmi la misla lahu, na umarce ka da ka rike azumi ba shi da ainihin na biyu, babu wani abin da yake kama da shi. To akan haka ya zamo lallai wajibi mu ainihin rike wannan ibada mai mahimmanci da gaske. Duk abin da aka ce Annabi ya ce kai riko da shi, babu wani abu mislahu, babu wani abu kwatankwacin sa, to kaga wannan girman shi ya kai inda ya kai. Saboda haka mu dage da wannan ibada wajen kiyaye duk abin da Allah baya so a cikin watan Ramadan. Mu kame harsunan mu daga maganganun da basu dace ba, dan Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce, yace man lam yada qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai bar maganganun ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, yana azumi, bai bar annamimanci ba, annabi yace Allah baya bukatar ma ka bar cin abinci. To kaga wannan akwai barazana ga ainihin quality na azumin mutum. To mai kokarin kame harshen mu daga dukkanin abin da Allah baya so, mai kokarin kare gaban mu gaba ɗaya daga dukkanin abubuwan da Allah baya so, saboda azumin ya zama yana da daraja. A wani hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam, yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Dewa daga cikin masu azumi, rubba haka annabi yace, dewa mai azumi zai gama azumin shi bashi da komai da zai samu sai kishirwa da yunwa. Allah ya kiyaye. Kaga wannan ba karamin bala'i bane ba. A yanayi da ake ciki, a ce ka wani da azumi ba abin da Allah zai baka, sai dai a ce barka da kishirwa, barka da yunwa, kaga an samu matsala. Kamar da annabi yace rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Akwai dayawa masu kiyamun layli, su kwana suna sallah, ba abin da suke samu fa sai kawai hana idon su bacci. Saboda an yi abin saboda riya, ba wai an yi ne don Allah ba, an yi ne don a burge, ko kuma sun yi ibada ma su zo suna ta bada labari, ai jiya na kwana ina sallah. To sai me? Na fata an gane. Ai wanda kake da shi ya sani, ba sai ka fito ka bada labari ba. In so kake a sani ka bari, Allah zai sa a sani. Yace wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ku dai kai ku yi ta aiki na neman yardan Allah, da sannu Allah zai sa zai ga wannan aikin naku ya yaba. Idan manzo Allah na raye shi ma ya gani, sannan mummunai su ma za su gani. Akwai ayyukan ibadar da muke annabin baya raye ma ana gaya mishi. Daga ciki akwai salatin annabi alaihi salatu wassalam. Idan kai wa annabi salati ana gaya mishi, ga wani dan wani daga gari kaza ya ma salati, ga wance ɗayar wance daga unguwa kaza, daga gari kaza, daga ƙasa kaza ta maka salati. To idan Allah ya sani, annabi ya sani, dan me sai wani kuma ya sani wanda ba abin da zai baka. Saboda haka mu dage da ibada cikin wannan watan, samman sallar tarawihi, samman karatun alqur'ani, samman sadaka a irin yanayi da ake ciki, musamman ga waɗanda Allah ya hore musu. A taimaka wa mabukata, a taimaka wa waɗanda ba su da shi, dan mu Allah ya taimaka mana. Allah ya karba mana ibadun mu, ya sa mu shiga wannan ibada mai girma a ainihin cikin sa'a. Allah hada mu da dukkanin alkhairi da albarka na wannan wata, ya kuma tsare mu daga sharrin shaydan da sharrin zukatan mu, daga dukkanin sharrin da muka sani da wanda ba mu sani ba. Kamar yadda na faɗa, wancan shekarar mun tsaya ne a ƙarshen suratul waqi'a, bana za mu tashi ne a farkon, mun tsaya a ƙarshen suratul rahman, bana za mu tashi a farkon suratu Al-Waqi'a. Suratul Waqi'a gaba ɗayanta sura ce makkiya. Mun sha faɗa duk shekara in za a shiga sabon sura, sura makkiya ana ce mata sura ƴar Makka. Ita ce surar da aka saukar ba wai a garin Makka ba, surar da aka saukar kafin annabi hijira, ko a wani gari ta sauka. Ina fata an gane. Yan ce kuma wannan sura ce madaniya, sura ƴar Madina ita ce surar da ta sauka bayan annabi ya yi hijira alayhi salatu wassalam. Idan annabi yana Makka bai hijira ba, aka saukar da sura sunanta sura ƴar Makka. Idan yayi hijira aka saukar da sura, wannan suran sunanta ƴar Madina. Misali ka dauki suratul Fatih, inna fatahna laka fatahan mubina. Ai kaga ta sauka ne bayan hijira, bayan hijiran ma da shekara 6, shekaran sulhul Hudaybiya. Amma kaga ai ba Madina da sauka ba, ta sauka ne ma kusa da Makka. An gane ko? Amma duk cana nan sunanta sura madaniya, dan annabi ya bar Makka kafin wannan suran ta sauka da ire-iren su. To sura ce ainihin makkiya, bi ma'ana sura ce da ta sauka tun kafin hijira, tana daga cikin surori da suka sauka a ainihin farko-farko. Tana da ayoyi 96 a irin Qur'anan mu na ainihin ruwayan Hafs da kira'an Asim. Tana da ayoyi 96, amma a Qur'anan mu kuma na warash, na karatun mu na gira karatun allo, tana da ayoyi ne 99. Ina fata an gane. Tana da adadin sunayen Allah, asmaul husna kenan ko? Dama a Qur'anan mu na warash surori guda uku suna da ayoyi ne 99, amma wannan Qur'anin irin na bugu dan Madina sura ɗaya ce tak take da aya 99, ita ce suratul Hijr. Amma a Qur'anan mu irin na gida, na wanda ake karatun allo da su, da suratul Hijr da suratul Maryam da suratul Waqi'a dukkan su suna da ayoyi ne guda 99 sai samu ake wuri din su haka ne ko a karanta su 99 to alayyi halin abin da nake so na ce shine mun sha fara in aka ce wannan suran tana da aya 99 a wasu qur'ani kuma tana da aya 96 ba ayoyin aka rage ba ina fata an gane qur'ani babu rage babu ƙari a cikin shi zaka samu a irin wannan qur'anan akwai inda aya guda biyu ne a can aka maimaita aya guda daya misali a cikin suratul waqi'a wa ashabul maimanati ma ashabul maimanati aya ce guda daya haka ne ko arama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati aya ce guda daya amma a wadancan qur'anan wa ashabul maimana aya ne ma ashabul maimana aya ne wa ashabul mash'amati aya ce ma ashabul mash'ama aya ce kun gane ko inda bambanci yake kenan ko da barin ba ku misali da suran da kowa ma ya iya ta kaman ka dauki alqari'atu malqari'a a qur'ani irin wannan na bugun madina alqari'atu malqari'a aya ne guda biyu a wurin su alqari'a aya ce malqari'a ma aya ce amma qur'anan mu na karatun gida kuma alqari'atu malqari'a shine aya da kun gane bambancin abun to da irin wannan ne ake samun bambanci ba dan an rage aya ne a wannan qur'anin can kuma an ƙara ba ko da an ka dauki farkon qur'ani sura ta 2 alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi a karatun mu na warashi na gida alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin shine aya amma waɗannan qur'anin kuma alif lam mim aya ne gurin zalikal kitabu abin da ya gaba nan ma aya ne mai zaman kanta kun gane bambancin to wannan shine bambancin da ake samu wajen a ce can ko da suratul fatiha in ka dauki karshen fatiha siratal ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ne guda daya a irin waɗannan qur'anan amma can kuma siratal ladina anamta alaihim wurin aya ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta 7 ina fata an gane dan sanin wannan yana da muhimmanci wani sai dauka a can an rage ni can kuma an ƙara sanan suratul waqi'a tana daga cikin surorin da aka tambi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi ya aka ga kai furfura wani daga cikin sahabbai ko sayyidina abubakar ne ya tambaye shi yace kai furfura ya ma'aikin Allah sai annabi ya bashi amsa da cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha ai suratul hudu da ƴan uwanta su suka sani furfura a ciki akwai suratu alwaqi'a annabi da aka sauka da waɗannan surorin da suratul waqi'a akwai idza shamsu kuwirat da su suratul hud yace to waɗannan suroni saboda tashin hankalin da annabi ya ji na irin sakonnin da suke dauke da shi sai da suka saka annabi furfura saboda tashin hankali alaihi salatu wassalam kaman sahabbai sun ga ya fara furfuran shekaru furfuran ma bai kai ba irin na 'yan Najeriya ba ina fata an gane akwai furfura na ainihin shan daka san furfura kala hudu ne akwai furfura na shekaru akwai furfura na halitta yawanci gado ne sai ga dan shekara 20 ya fara furfura komai dadin da yake ji kuma akwai wadanda suke da gado na saurin yin furfura akwai furfura kuma na matsalolin rayuwa yau da gobe kawai sai ga mutum ya fara furfura haka kawai Allah sauke Allah raba mu da irin wannan a takaice suratul waqi'a tana daga cikin surorin da wani daga cikin sahabbai yace annabi na karanta ta ainihin sallan asuba ya karanta ta gaba daya a sallan asuba aran ma kuna yi ko a ce limamin nan bashi da imani an gane ko a irin wannan zamanin ta yi sai gaba daya a raka daya yawwa musamman ainihin da ake ciki in kana karanta sai a daina zuwa masallacinka a ce masallacin jirgin dan karau abinda zamu karanta cikin wannan sura mana addu'a Allah mana tawfiki ya mana agaji da taimako ya bamu ikon karanta daidai da fahimtan daidai ya kuma bamu ikon aiki da daidai ya kuma kare mu daga dukkanin kuskure ainihin cikin abinda zamu karanta ko zamu fassara me Allah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim. Ila waqa'ati waqi'ah. Laysa liwaqa'atiha kadhibah. Khatimatur rami'ah. Ila hujjatin murjjah. Wa bussatin jibalu bassa. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة.
نعم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا وقعت الواقعة إذا مي أبقوا تأبقوا إذا تتاشين قيامة alwaqi'a suna ne daga cikin sunayen tashin kiyama duk abin da yake da girma duk abin da yake da kima duk abin da yake da daraja zaka samu yana da sunaye da yawa ina fata an gane to suratul waqi'a alwaqi'a din ɗaya ne daga cikin sunayen tashin kiyama ana kiran tashin kiyama da alwaqi'a ana kiranta da alhaqa ana kiranta da alqari'a ana kiranta da ainihin yawmut taghabun ana kiranta da yawmul jam'i ana kiranta da al'azifa ana kiranta da kuma yawmul kiyama ana kiranta da yawmul akhirah ana kiranta da yawmul mashhud ana kiranta da yawmul faza'il akbar duk waɗannan sunayen tashin kiyama ne kuma kowanne suna da kaji ka san akwai matsala ina fata an gane kai daga jin alqari'a ka san akwai wani abu mai kwankwasa shine ma'anar shi da Hausa malqari'a ina fata an gane alhaqatu yawmal fazail akbari ranan da za a firgita ranan mafi wato firgici mafi girman firgici yawmul jam'i ranan taro to ire-iren waɗannan sunaye duka sunaye ne na ainihin tashin kiyama yawmul kiyama ranan tsayuwa yawmul akhirah ranan karshe daga ranan an bar duniya kenan har abada ba za a dawo ba to alwaqi'a idan ta afku idan mai afkuwa ta afku bi ma'ana idan kiyama ta tsaya idan aka tashi kiyama laysa liwaqatiha kadhibatun dangane da afkuwan tashin kiyama babu ƙarya a ciki abu ne da gaske ina fata an gane wasu malami suka ce kadhibatun dinan ismul fa'il ne bi ma'anar masdar ay laysa liwaqatiha kadhibun shine ma'anar shi dangane da afkuwan kiyama babu ƙarya a ciki al-kadhiba dinna ma'anar shi kadhibun wasu malami suka ce a al-kadhiba dinnan na'at ne sai aka shafi man'ut laysa liwaqatiha nafsun kadhibatun dangane da afkuwan tashin kiyama babu wanda zai ƙaryata dan ko ka yarda ko kar ka yarda sai ta tashi kuma aka ce ma duk wanda waye mutu kiyaman shi ta tsaya in ji Bahaushe ko to ko ka yadda ko kar ka yadda sai ka mutu ba a buƙatar ma ka yadda ina fata an gane ba so Allah yake waka yadda zaka mutu ba kar Allah sa ka yadda sai ka mutu to haka nan kuma tashin kiyama ko ka yadda ko kar ka yadda kar ma ka yaddan kiyaman da sai ta tsaya ba ka kuma isa ka ce kai ba zaka je ba ba kai sama ka ce kai zaka boye ko zaka gudu ina fata an gane game da mu karanta bara Allah ce ya ma'sharal jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu inistata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan babu inda za ku gudu kuje aljani ma kasa guduwa balle kai tunda mala'iku suna nan za su iya kama ka to shine Allah ke cewa dangane da tashin faruwan tashin kiyama babu ƙarya a ciki khafidatun ita wannan yini na tashin kiyama tana kaskantar da kafurai tana kaskantar da munafukai rafi'atun tana kuma daukaka mummunai da masu imani masu tsoron Allah tana daukaka ainihin salihan bayi shine khafidatun rafi'a ay khafidatun tana kaskantar da wato munafukai da kafurai shine ma'anar khafidatun shi yasa Allah yake ta innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira tabbas munafukai fi darkil asfal minan nari wato suna can karkashin kasan wuta walan tajida lahum nasira ba za ka sama musu wani mataimakin da zai taimake su ba. To kaga wannan dangane da hafizatun kenan. Duk wanda bai imani da Allah ba, duk wanda ya butulce wa Allah, duk wanda yake sabon Allah, to ran tashin kiyama hafizatun sai ta kaskantar da shi. Ko da ku a duniya fi kowa daukaka, yafi kowa kuɗi, yafi kowa mulki, yafi kowa farin jini, yafi kowa iko, in dai bai bi Allah ba zai tashi makaskanci ranar gobe kiyama. Yasa annabi ce rubba kasiyatun ariyatun yawmal qiyama. Sau da dama waɗanda yake su ne masu ni'ima a nan duniya, su ne masu jin daɗi, su ake girmamawa, su suke sa ko su hana, su ne masu iko, su ne masu kuɗi, su ne masu kaza, ariyatun yawmal qiyama. Amma su ne matsiyata ranar gobe kiyama, za su tashi ainihin tsirara ranar gobe kiyama. Ariyatun ina na talauci kenan, Allah ya kiyaye. To a takaice, shi wunin kiyama ba matsayinka a duniya ne zai baka matsayi a can ba. Ina fata an gane wannan fahimta ce ta kafirai, irin su ainihin wani daga cikin manyan kafirai da ya ce wani daga cikin sahabbai Khabbab ibn al-Arat, wa aburan tashin kiyama yanda muke a manya a Makka anan, haka ranar gobe kiyama ma mu ne manya a kiyama. Wanda yake ba haka bane ba, ran tashin kiyama darajanka da daukarka shine bin Allah da kai, gurgudan da'anka da Allah, gurgudan matsayinka ranar gobe kiyama, gurgudan sabon Allahnka, gurgudan kaskancin da zaka samu ranar gobe kiyama. Allah ya kiyaye. Rafi'atun tana daukarka masu imani, tana daukarka masu daraja. Shi yasa duk wani farin jini da mutum zai yi a duniya ba ta hanyar Allah ba, to wallahi zai dana sanin ranar gobe kiyama. Shi yasa muke yawan gaya musamman wa matasa da ƴan mata masu ainihin bibiyan celebrities. Ina fata an gane, kaga musamman yanzu a Najeriya kusan nema suke masu haukaci tunda shugaba Tinubu yazo, Allah ya kara mishi lafiya. Ya ba ku ci abin ba. Ai shugabanmu ne ai ko? Yawwa, idan bai da lafiya matsalar kuma za su yi ta karuwa ne. To tunda shugaba Tinubu yazo ya ce sai Facebook sun fara biyan 'yan Najeriya kuɗi, shikenan mutane suka hauka ci a Facebook. Malam Aminu ko ba haka bane? Malam Isa, content na hauka kawai dan za a samu kuɗi. To saboda haka ire-iren waɗannan celebrities din ga sunan duk kun san su, ba sai mun kira sunayen su ba, da fitsara, da rashin kunya, da rashin mutunci, abinda ko babu addini ya saba wa hankali da tarbiyya. Amma tunda zai samu kuɗi kawai shi sai yayi, to kar wanne ya taɓa baka sha'awa. Ko kaga wata fitsararriya mara mutunci ana bata GLK? Ina fata an gane, wallahi kar wanne ya taɓa ba mutun sha'awa. Ko dan ana siya musu manyan gidaje, misali ana siya musu iPhone 16 Pro, duk wannan ba alkhairi bane ba. Duk abin da zai lalata tarbiyyar mutun, ya ja maka fushin Allah, to duk sunan da kai a duniya aikin banza ne. Kuma lokaci ɗaya saka ji sun mutu, za ka galibi ma mutuwan fujua suke, kwatsam sai ka ji sun mutu. Ina fata an gane, wanda mautul fujua ba abu bane da ake son shi, musamman a wurin mutumin banza. Duk mutumin da baya bin Allah, to ana jin tsoron yayi mutuwan kwatsam a ce kawai wani ya rasu, to wannan alamu ne na mummunan cikawa. Amma idan mutum mai bin Allah ne wanda yake kan addini, in ya mutuwan kwatsam wannan ba wani abu bane ba. Ina fata an gane, aka ce kila wani sharri ne ma zai faru, Allah ya saurin dauke shi. Amma in dai mutum mai sabon Allah ne ya mutuwan kwatsam, to wannan ana ji masa tsoron yayi mummunan cikawa, Allah ya kiyaye. A takaicen takaitawa dai, ana samun izza ne da daukaka. Yasa Allah ya ce wallahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina, daukaka da izza ga Allah take, da ainihin manzon Allah da kuma mummunai, su kadai Allah yake ba wa izza, su Allah yake daukakawa. Yasa Allah ya ce ayatu guna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Shin a wurin munafukai kuke neman daukaka? A wurin kafirai kuke neman daukaka da matsayi su yadda da ku? Musamman irin abin da muka tsinci kanmu a Afirka, galibi shugabannin Afirka a kullun neman yardan manyan kasashen duniya suke, yasa suke shan wahala, ba kuma za su taba yadda da kai ba. Walan tarza anka alyahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Allah ya kiyaye. Allah sai ya ce to idza rujjatil ardu rajjan, a wannan yinin na tashin kiyama, idan aka girgiza kasa matukar girgizawa, rujjatil ardu rajjan taukidi ne idan aka girgiza kasa matukan girgizawa idan ka taba ganin girgizan kasa da ake a wadansu kasashe wanda fa girgizan kasan da ake fa zai faru ne na wasu 'yan seconds ina fata an gane wasu 'yan sakanni ne kadan kawo kasan za ta dan girgiza kalli abin da ke faruwa gaji an ce mutum 100,000 kaza sun mutu irin girgizan kasan da aka yi shekarun baya a kasan Indonesia a lokacin da girgizan kasan kuma ta faru daga cikin teku da kasan ta girgiza a teku sai ga tekun ya balle ya shigo cikin gari idan ka taba ganin teku in ya balle shi ba abin da ke tare shi mai tare ka sai dai Allah a lokaci da sama da mutum 600 suka mutu mutum 600 zaka ga birni kaman Gombin nan yayi lebur da shi ya koma kufai babu ginin da dama nan babu da dogayen benaye kaga bene mai hawa goma ya kwanta in ba Allah ba zai wannan abu to wannan fa na dan saka sa ake yi to yana ga kuma girgizan kasan tashin kiyama wanda komai so ake zama lebur duk wani gini mafi tsayi a duniya kaman Burjul Khalifa dake Dubai sai ya kwanta kaman irin abun nan World Trade Center dake New York City duk ire-iren waɗannan dogayen ginin Allah so yake gansu a kwance shi yasa Allah zai sa a girgiza ƙasa yanda zaka dauki kwano ka girgiza da wani abu a ciki ko tire ko wani daro haka Allah zai sa duniyar nan gaba ɗaya a girgiza ta mala'ika guda ɗaya ne zai girgiza ta misali balle Allah zai ce mata girgiza umarni zai bata da kufa ya kunu ika za ka wuce take ina fata an gane to shine izarul jatil ard rajjan idan aka girgiza kasa matukar girgizawa wa busatil jibalu aka kuma nike duwatsu basan nikewa duk girman dutse da ka sani da ka taba gani ko kake jin labari kama a ce dutsen dutsunan da ke Gombe ko Taraba ko Adamawa ko Bauchi ko Plateau ko Abuja duk wani dutse da ka sani mai girma haka za a nike shi kuma kura babu shi dutsen Uhudu da irin dutsen Himalaya da ke Asiya dutse mafi girma a duniya haka Allah zai nike shi irin manyan duwatsun da ke China kaga dutse ya koma yanda ka san ka dauki kura ka ainihin sheke gari ko wani abu haka zai koma shine busatil jibalu bassan fakanar haba'an sai dutse ya kasance kura mun bassan wacce ake shekewa in ba Allah ba zai shirye wannan abu to ka san wannan yinin ba karamin bala'i bane ba Allah zai yi wannan abun ne fa cikin kankanin lokaci da kun fai kunu yace kasa ki girgiza sai ta girgiza duk wani gini sai ya rushe dama sai an kashe mutane tukunna idan aka yi busa kowa sai ya mutu wa nufikha fis suri
wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah
summa nufikha Allah ce nufikha fi suri za mu sa ayi busa a cikin kaho shi mala'ika Israfil tunda aka halicce shi aka dauki kahon nan aka bashi sa a baki har shi jira yake kawai bashi izini Allah yake a ce ya hura ina fata an gane duk ganin ku yake na jin haushin ku shi bai taba dariya ba mashi ba abinda zai bashi dariya annabi ya taba gane shi alaihi salatu wassalam a lokacin da annabi ji Isra'il da Mi'raj ya ga Israfil ya je can ya ga mala'iku ya je can ya ga mala'iku ya ga wannan shirin shi a bace duk darajar annabi ko murmushi bai mishi ba annabi sai tambaye mala'ika Jibrilu sai Jibrilu ya na ga wannan ko dariya baya yi yace lima Israfil lam yadhhak ko la yadhhak me yasa Israfil baya dariya shi ga baki ma ba zai dan musu murmushi ba duk mala'iku suna murna annabi ya zo amma shi duk darajar annabin nan da yanda ake murna an kira shi ya zo ziyara ko murmushi bai mishi ba kun san abin da Jibril ya gaya mishi eta shi Israfil da Allah ya halicce shi yana murmushi amma tunda aka kai shi ya ga jahannama bai kara dariya ba tun da ya ga jahannama da idon shi yace tun ranan bai kara dariya ba har yau to da tsoron jahannama da yake ji annabi ce wannan yana da gaskiya ina fata an gane to kaga su mala'iku su dabi'atan akan takwa aka halice su sai sa mala'ika bai ma san wani abu sabon Allah ba sabon Allah bai ma giftawa ta gaban shi ba zai darsana a zuciyar shi ko na sakan dai ba to mala'ika Israfil idan ya busa wannan kahon idan aka ba shi dama Allah ce fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wani abun da ke sama da duk abun da ke kasa take zai fadi su mai mutu illa man sha Allah sai fa wanda Allah ya ga daman ba zai mutu ba akwai wanda ba za su mutu ba daga cikin mala'iku wasu malami suka ce da matan aljanna hurul ain ina fata an gane da duk abun da za su jibrilu suna ta kai kawo su ne ma'aikata kowa ya mutu amma su suna nan ina fata an gane to da shi mai busa kahon shi ma yana nan mala'ikan mutuwa shi ma ba zai mutu ba sau shi ne mai daukar rai to ina zai je to shi ne illa man sha Allah din sai wanda Allah ya so to ire-iren waɗannan ne su ko me za a yi ba za su mutu ba to sai Allah ce thumma nufikha fihi ukhra bayan wasu tsawon zamani Allah kadai ya san zaman da za a yi sai ya ce to ya sake busa na biyu fa idhahum qiyamun yanzuruna sai duk wanda ya mutu ko saga ya tashi a tsaye ana ta zazzara idan so zaka tashi da a firgice baka san ma ina kake ba kawai ka fito daga cikin kasa duk inda ka mutu aka binne ka anan zaka tashi idan a cikin teku ne kifi ya hade ka Allah zai dawo da kai idan konewa kai an nemi gawon ka an rasa girgizan kasa ne ta binne ka ba a iya samun ka ba duk inda kake a duniya Allah zai dawo da kai shine fa idhahul qiyamun yanzuruna tunda dama a gangan jikin ne mutu amma ruhin yana nan ina fata an gane yasa ruhin ake zarewa sai zama gangan jikin babu komai to a irin wannan yinin shine Allah ce fa kana haba'an munbassa duk wani dutsen da ke duniya zai zama wanda kasan kura da ake shekewa yanda zaka dauki gari lokacin da ake iska ko siminti ka watsa ko kana shara kura na tashi aka duwatsu za su zama Allah ce wataral jibalu tasabuha jamidatun wahiya tamurru marra sahab zaka ga dutse ya daskare yana tafiya inda kasan gajimare kaga dutse ya tashi yanda gajimare yake tafiya aka duwatsu suke tafiya a sama so sun zama kura kine wahiya tamurru marra sahab suna tafiya irin na ainihin gajimare Allah ce yawma tarjiful ardu wal jibalu fa kanat jibalu kathiban mahila atakace wannan yini ne na tashin hankali idan akai wannan me zai faru Allah ce kuntum azwajan salasa to duk mutanen duniya za su kasu gida uku za ku kasance azwajan ay asnaf nau'i salasa kashi uku Allah zai mana bayanin wannan nau'i guda uku wani irin nau'i ne sai Allah ya ce
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
Allah ce fa ashabul maimunati kashi na farko su ne ma'abota dama bi ma'ana wanda za ba su littafin su a hannun dama Allah ce ma ashabul maimuna su wane ne mutanen dama su wane ne ma'abota dama menene labarin su kashi na farko kenan wa ashabul mash'amati kashi na biyu kuma ma'abota hagu wanda za ba su littafin su da hannun hagu Allah ce ma ashabul mash'ama suwa ne ne mutanen ma'abota hagu suwa ne ne za a ba su littafi a hannun hagu wani irin bala'i za su gani wani irin bala'i za su shiga su yan aljanna kashi na farko suna ashabul maimunati kashi na biyu ashabul mash'ama wadanda za a ba su littafi da hannun a hannun dama da wadanda za a ba su littafi a hannun hagu sai kashi na uku wasabiquna sabiquna su ko littafin ba a ba su da sun zo kawai VIP ne wucewa suke na VIP treatment ko a airport ko checking ba a musu ina fata an gane to su ne wasabiquna sabiquna da sun zo haidi a bude kofa a sara musu kawai su wuce su ne asabiquna sabiquna Allah ce wasabiquna da waɗannan da suka riga as-sabiquna waɗannan dai da suka riga wajen imani da aiki nagari ula'ikal muqarrabuna waɗannan sune makusanta Allah ranar gobe kiyama sune yan gaba gaba a fadan Allah subhanahu wataala Allah ce fi jannatin na'im suna cikin aljannata ni'ima ita ce aljanna mafi girma jannatul firdaus kenan ita ce jannatul na'im yasa annabi ce idan zaka roki aljanna ka roke shi firdaus ita ce a aljanna ita ce mafi daukaka da daraja da matsayi a gidan aljanna kar ka zo kana cewa mu aljanna ko a bakin kofa wuta zaka tafi ai ba maganar bakin kofa ka shiga ciki shine bayani ina fata an gane kai ka ji ba haushi mu aljanna ko a bakin kofa aljanna babu bakin kofa ko kana aljanna ne ko kana wuta babu zaure aljanna ina fata an gane kowa gidansa ma shi kadai ne babu in sa ido ina fata an gane to a karkashin wannan Allah ya kasa mutane gida uku kaso na farko ashabul yamin suna ashabul maimanati Allah ya kira su da ashabul yamin a wurare da yawa to sai ya ce ma ashabul maimana su wane ne waɗannan ma abota dama abin da sai aka ce musu ma abota dama an fada za a kira su ne mala'iku suna ba su littafin su kamar result na aiki kamar baka certificate sai ami za su mika hannun dama akwai ba su da hannun dama su kuma ashabul mash'amati ba fa za su miƙo hannun hagu ne su karba ba a'a hannun hagu za a kama shi ne a ainihin fasa cikin su da shi ya kullo ta baya sannan sai a ba su ayi suka mika su karba ma girmama su kenan hannun za a dauka a fasa nan din su da shi sai ya fito ta bayan su sai a mika musu Allah ya tsare mu suna sabul mash'ama da kafurai da manyan munafukai da masu sabon Allah wasabiquna sabiquna waɗannan sune waɗanda suka riga kowa wurin imani da aiki na gari bi ma'ana sun tsere wa kowa daga almusabaqa ne shi yasa ake ta musabaqa bi ma'ana gasa ko tsere ko takara na wani abu to shine su sun riga sun tsere shi yasa sahabbai Allah ya kira su da wasabiqunal awwaluna min almuhajirin wal ansari ina fata an gane wannan kadai ya ishi sahabban annabi ma daraja yace wasabiqunal awwaluna waɗannan da suka riga kowa wajen imani da aiki na gari tun a karon fari daga cikin almuhajiruna wal ansar sahabban makka da sahabban madina ina fata an gane Allah sai ya ce wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai ya ce radiyallahu anhu wa radu an waɗannan ka Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah subhanahu wataala to waɗannan kaso uku kowanne za a mana bayanin me zai samu na ni'ima dai bayan daya sai Allah ya ce mi
kullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin ala sururin mawdhunan muttaqin 'alayha
Allah ya ce sullatun min al-awwalina su waɗannan as-sabiqun al-awwaluna duk da a wajen labari su ne na ƙarshe amma a wajen bayanin sakamako da su za a fara ina fata an gane Allah sai ya ce sullatun min al-awwalina jama'a ne da yawa daga mutanen farko wa qalilun min al-akhirina amma yan kadan ne a cikin mutanen ƙarshe a samu as-sabiqun al-awwaluna za a same su da yawa a mutanen farko amma wa qalilu min al-akhirin amma yan kadan ne a mutanen karshe ina fata an gane to sai anan sai malami suka ce me yake nufi da mutanen farko da mutanen karshe anan wasu malami suka ce ana nufin mutanen farko sune sahabbai mutanen karshe wanda suka bi bayan sahabbai har zuwa ran tashin kiyama wasu malami suka ce a'a abinda ake nufi da sullatun min al-awwalina shine zamanin sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina shekara 300 bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce dalilin su shine annabi ya faɗa cikin hadisi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ce mafi alkhairin zamani shine zamanin da na rayu a cikin ji annabi alaihi salatu wasalam sannan da zamanin da zai biyo baya sannan da kuma zamanin da zai biyo baya alqurunul mufaddala athalasa karloni ko zamunna guda uku masu falala to waɗannan zamani guda uku sune sullatun min al-awwalina amma qalilun min al-akhirina kuma malamai suka ce shine daga shekaru 300 bayan rasuwan annabi har zuwa fantashin duniya to za a samu sullatun min al-awwalina da yawa a wancan lokacin amma yan kadan ne a ainihin zamanin da biyo bayan sahabbai da tabi'ai sai magana ta uku wasu malamai suka ce a sullatun min al-awwalina nan ana nufin jama'a ne da yawa a ainihin annabawan farko wa qalilun min al-akhirina amma yan kadan ne cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko to wannan magana na ukun kuma kusan yafi karfin dalili da Ibn Kathir ya saba da wannan ra'ayin amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun rajjaha wannan suka ce ga yanda abun yake idan ka dauki kowane annabi aka kawo shi a cikin mabiyan shi a kawo sunnatun min al-awwalina to na annabi ya fi yawa na annabi Muhammad alaihi salatu wassalam amma na in aka tara annabawan gaba ɗayan su tun daga kan annabi Adam har zuwa zamanin annabi Isa aka tara duk sunnatun min al-awwalina sun fi mu yawa kun fanci abin da ake nufi to wannan kuma ya ƙara ma ɗaukaka darajar wannan al'umma saboda me ba a takara da su sai dai a yi taron dangi ina fata an gane to a takaice da in aka tara sunnatun min al-awwalina asabiquna sabiquna nan suna da yawa a cikin annabawan farko in aka tara su gaba daya amma in za a ware kowane annabi da nashi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam nashi yafi yawa wa qalilun min al-akhirin yan kadan ne a mutanen karshe dama shine annabin karshe mutanen sa ma sune annabin karshe an fahimci wannan abin da kyau ala sururin mauduna suna kan waɗansu gadaje maudunatin wanda aka musu ado da zinari su asabiquna sabiquna kenan ran tashin kiyama ala sururin jami ne na sarir sarir shine gado surur kuma jami shi jamu taksir ala sururin suna kan waɗansu gadaje maudunatin wanda aka musu ado da zinari kaga duk abin da aka mishi ado da zinari ai abu ya kai muttaqina alaiha suna masu kishin kida akan waɗannan gadajen na zinare mutaqabilina suna fuskantar juna haka ake zama aljanna ana hira ina fata an gane yanda kasa irin dogon tawila dining table ka san akwai inda ake dogo musamman in ce ne suna irin wannan abu kaga wani tsayin shi ya kai daga nan zuwa can in za a zauna duk yawan ku haka za ku zauna kuna kallon juna ana cin abinci ina fata an gane amma kaga munin sai dai a yi su kashi kashi da yawa amma so suka iya yin guda daya gaba ɗaya zai dauki mutane to haka ake zama aljanna mutaqabilina ana kallon juna ana tattaunawa ya tufu alaihim wildanu waɗansu yara kanana suna dawafi akan waɗannan yan aljannan mukhalladuna waɗanda ake dawwamar da su ma'ana wildanul mukhalladun a gidan aljanna babu aihuwa ina fata an gane saboda aihuwa akwai wahala a ciki ga su mata akwai ɗawainiya ga maza da matan gaba ɗaya ga fitinan yara ga abubuwa ina fata an gane ga wahalan tarbiyya nan ma ana yi ne don a samu ladai ina fata an gane shi yasa yaran da Allah baka ai amana ce idan ka ba su tarbiyya kuma ya baka lada in ka bari suka lalace kuma ya kama ka da laifi shi yasa ce ku anfusakum wa ahlikum naran ya ku masu imani ku kare kanku da iyalanku daga wuta to anan sai malamai suka ce a gidan aljannatin da babu aihuwa amma dan adam kuma yana so ya ga yara suna kai kawo a cikin gida haka dai ko ba haka ba shi yasa idan kana da yara kanana zaka ga sun fitine ka wancan na fada da wancan kafin ka hana wancan ya fara wancan ya fasa kaza sai kaga duk sun amma inda za su bar gidan a ce sun tafi unguwa na wuni guda sai ka ci kuma duk gidan ba dadi haka dai ko ba haka ba to su din ni'ima ne duk to dan adam yana son ganin yara to Allah sai ya halice su yara a gidan aljanna ko ba a gidan shi akwai su mukhalladuna su aka suke ba sa girma daidai abun sha'awa ina fata an gadda idan suka girma idan danka ya girma ba koyi shi kake so ya fado ma cikin gida ba in zai shigo ma lokaci sai ya yi sallama haka ne ko ba haka ba idan ya shigo sha biyun dare ma ka ce lafiya to amma su kanana ne haka suke mukhalladuna ba sa girma ga su fara da yanda ka san zinare suna yalki suna sheki gashin su nan yanda ka san sai wanda ya gani ko to haka suke mukhalladuna za a dawomar da su a iya shekarun da Allah ba su idan yan shekara bakwai bakwai ne haka za su zauna mukhalladuna yan shekara goma goma ne haka za su zauna mukhalladuna ba sa ƙara shekaru ba sa girma balle ainihin kace yanzu ya fara girma shi ma ya ta kanshi to sai Allah ya ce suna dawafi akan su bi akwabin da wasu irin kofuna wa abarika nan ma kofuna ne in an ce al akwab jami'in na kuba mun karanta a karatun hadisi na Abu Dawud in aka ce al kub shine kofin da bashi da abin da ake rike shi wanda haka zaka rike shi da hannu kana shan abu da shi amma in aka ce kuma ibrik shine wanda yake da mariki ina fata an gane ko sai akwai kofin da haka yake ba abin da zaka rike dai ka kama shi gaba daya akwai kofin da kuma yake da abin da zaka rike to akwab jami'i ne na shi yasa kalman kub da larabci da shine tura suka ce cup cup ina fata an gane dan kub sai suka ce cup kun gane inda dabara yake ko yawa shi yasa ba su da sunan shi da suka dauko daga larabci to akwab jami'i shine jami'i ne na ainihin dan galibi za ka ga jami'in turanci sai a ce a ƙara s wannan babu hikima a ciki kun gane wannan abin da kyau shi yasa in aka ce cup da ka ƙara s ya zama jami haka ne ko sigina kawai za ka yi duk yawanci jami'in turanci aka yi to amma larabci ko ba haka bane ba ko ya zama jam'u muzakkaru salim ko mu'annas salim ko jam'u taksir kaman cup aka ce akwab kaga akwai fasaha cikin wannan inda an ce ka kubus a ƙara sinu kai ka ji ma abun babu dadi ko ba ka ya koma al-khubus kenan ko to bi akwabin wa abarika suna yawo da kofuna kofunan da ake rike su da kofunan da ainihin suke da mariki wa kasin kas kuma shine ainihin koko min ma'in wanda aka zuba giya a ciki giyan aljanna fa amma ba ta mami makir ba ina fata an gane yawa giyan aljanna abinda yasa aljanna akwai komai a ciki sai da akwai abinda a duniya ko ranka na so Allah ya hana ka duk yanda kake son abu to duk wani abin da aka hana ka anan to aljanna ne ka same shi shi yasa aka ce duk wanda ya sha giyan duniya ba zai sha ta lahira ba ya riga ya sha nashi anan ina fa Allah kiyaye sai dai in ya je shi wuta yayi remedial na wasu shekaru Allah kiyaye yawa ko yayi firiyensi a wuta ko firi diploma Allah kare mu a takaice dai wuta kar kai fatan shiga koda na awa na minti daya ne ko na minti daya inda zaka dauki garwashin wuta ka rike na minti daya sai ka ce zaka iya shiga wuta na minti daya ba wanda isa to sai aka ce aljanna akwai giya saboda me an hana yan aljanna shan giya a duniya koda suna so la yusaddauna anha amma ita wannan giyan aljannan ba ta san ciwon kai wala yunzifun ba sa kuma ainihin buguwa balle su ita magagi suna ainihin hargido da maganganu marasa kan gado dama giya tana sa abubuwa ne guda hudu na'am akwai asuda shine ciwon kai giya tana sa ciwon kai idan ka sha ka bugu ita sama ciwon kai na biyu akwai alqai'u tana sa amai kaga mutun ya bugu yana ta amai a wato giya ma gaba ɗayan ta bala'i ne ko ya halatta sha babu sha'awa ma a cikin ta sannan abu na uku da giya ke sawa yawan fitsari kaga suna ta zuwa suna fitsari a dawo kuma a ci gaba da sha duk mashaya za ka ga fitsari kan sai abun da hali yayi wani yana zaune ma zai kama fitsari. Abu na hudu tana sa buguwa mutum ya ta maganganun shirme, to ba a maganan kuma wari ba da take da shi. Ina fata an gane. To giyan aljanna Allah ce la yusadda'una anha, ba sa ciwon kai dangane da giyan in sun sha, wala yunzifuna, sannan ba sa buguwa, ba sa magagi balle su ta maganan shirme dan sun sha wannan giyan. Sai Allah ya ce ni Allah ce wa fakihatin, akwai kuma kayan marmari a gidan aljanna. Kun ganne da kayan marmari ya tsada ko kankanan 300 ya koma 1000. To wa fakihatin, akwai kayan marmari a gidan aljanna, mimma ya tahayyaruna, irin wanda za su zaba iya son ransu. Nan duk yanda kake son wani abu dole ka hakura, kana ji kana gani. To aljanna ba haka bane ba. Shi kayan marmari aljanna mimma ya tahayyaruna ne, ba wa iya kudin ka iya shagalin ka bane, iya abin da kake so ne, duk abin da kake so kawai za a kawo maka. A cikin shi akwai ma tashtahihil anfusu wa taladdul ayun, duk abin da rai ke so kawai sai a kawo. Da kai tunanin ayaba sai ga yaran nan da ayaba sun kawo maka. Ina fata an gane. Da kai sha'awan kankana sai a kawo maka. Duk abin da kai sha'awa, ko apple ne, ko wane ne, ko menene, ko tuwo, mala kale ce Allah tsare mu da shi. Mala kale ce in banda bala'i, ana magana aljanna kana magana tuwo. Wa fakihatin, to akwai kayan marmari, mimma ya tahayyaruna, irin abin da kake so, duk abin da kai sha'awa. Kasa akwai lokacin da idan ka ci dadi sai kana sha'awa wani abu na gargajiya. To duk abin da kake so akwai. Yau ka ce rama kake so, sai aka maka rama. Idan zo gale ne ya diya da baɗi, komai akwai. Ina fata an gane. Mai tsafta ma ba wanda ya sha kura da rana ba. To anan ne sai malami suka ce, da aka ce wa fakihatin mimma ya tahayyaruna, akwai wani fiqhu, bari na fito da shi da shi za mu rufe. Malami suka ce ya tabbata a cikin hadisi, in kana ana cin abinci an ce kul bi yaminika, samillah farko, wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Haka annabi karantar da wani sahabi daga cikin yaran sahabbai. In zaka ci abinci ka ce bismillah, sannan ka ci da hannun dama, sannan ka ci gabanka, ba a so kana tsallake, ko da kai kadai ne, ba kana ci da mutane bane ba ka hana, ko kai kadai ke cin abinci, ba a so ka ci nan ka ci can, a so ake kana tafiya haka. Wannan shine sunnan cin abinci. Ina fata an gane. To sai aka ce a wajen kayan marmari, in aka ebo maka shi a cikin plate, shi ba dole ne ka ci gabanka ba. Wa fakihatin mimma ya tahayyaruna, aka ce an ebo misali lemo an kawo maka, sai a ce ka dauna gabanka, in na gaban naka mai tsami ne ba, haka an cuce ka. Kila idan wanda yake rabiyan ma baya son ka, sai ya sa mai tsami a gabanka, ce kul mimma yalika. An gane ko? To suka ce a wajen kayan marmari ya halatta ka duba ka darje, ka ce wancan nake so ka dauko. Anan baka saba wa wannan hadisin ba. Amma abinda aka hana abincin da yake iri ɗaya ne, in aka dafa shinkafa misali, dafa duka, ko tuwo, ko dan wake, ba za ka ce nan yafi nan dadi ba, duk abin guda ɗaya ne. Amma kayan marmari fa ba haka yake ba. Daga bishiya ɗaya za a ciro shi, amma tatsin shi daban-daban, wani mai tsami, wani mai zaki, wani mai hamami, wani tsakatsai, wani. Ina fata an gane. To wajen kayan marmari ya halatta a kawo ka duba mai kyau ka dauko, ko lemo ne, ko dabino ne, ko kar wani ya ce maka ayi ko kulmi mai ka yadda. A karkashin wannan malamin fiqhu musulunci suka fitar da wannan abun, wa fakihatin mimma ya tahayyaruna, ya halalta ka zaba ka darje wancan wurin abincin da yake gaba ɗayan shi iri ɗaya ne. Anan wannan hadisi yake aiki. Saboda lokaci, ina ga nan za mu tsaya har mun yi minti 50, anan ya kamata mu tsaya. Malam Usman ya ce lokaci yayi. Abin da muka karanta na dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana. ya ainihin karba mana ibadunmu. Wannan karatun kamar yadda muke farawa karfe 10 insha Allah, karfe 10 daidai za mu fara kusan ba mu African time. Ko yau din ma ina waje ne na dan bata lokaci kafin da shigo, ke sa mu kai har 10 da minti 10. Sannan abu na biyu, wannan karatun da muke ana sashi a radio jihar Gombe GMC karfe 6 na safi bayan sallan asuba, karfe 6 zuwa karfe 7. Tafsirin mu na dare kuma na masallacin gidan Ahajas ana sashi a GMC din karfe 2 na rana zuwa karfe 3 bayan sallan azhar. Ana sashi kuma a Jewel FM karfe 8 na safi. Sannan ana sashi a Kausain TV karfe 9 na safi, wannan kan kuna wurin tafsiri, karfe 9 ne zuwa 10. Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu, ya kuma sa mu dace duniya da lahira. Allahumma ahdina fi man hadaita, komanda ko wannan babu. Allahumma ahdina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma ataita, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita, tabarakta rabbana wa ta'alaita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahlan. Rabbana yassir lana umurana, Rabbana yassir lana umurana, Rabbana yassir lana umurana, Rabbana yassir lana umurana, Rabbana yassir lana umurana. Allahumma qadi hawaijana ajilihi wa ajili, wa man awsana bid-du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.